haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Zamu kawo muku shirin Ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mai shirin Ciwon Mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun tabo batun tazarar haihuwa ko family planning a Turance, inda a wannan yanayi mata suka tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsalolin ilatarwa sanadiyar amfani da kwayoyin magunguna ko allurai ko kuma implant wato wanda ake tasawa da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin cigaban shirin. Yanzu kuma za mu ci ta bakin wani likita inda ya yi karin haske game da tazarar haihuwa. Masha Allah.
To alhamdulillah. Ina fahimci mawdu'in jama'a masu dama suna ganin cewa fadin tazaran haihuwa yana da matsala ta fuskar addini, kuma suna ganin cewa kila ta fuskar lafiya ma bai da wani amfani. To bari na fara duk da dai zan so na fara da fuskar lafiya, amma zan fara da ra'ayi na farko. Shi ba da tazaran haihuwa baya da wani illa ko kuma in ce yana da mazauni ko da a mahanga ta addini, saboda shi ba an ce wai zaka kana da kudirin ka nuna iyaka ƴaƴa nawa ne zaka iya haifa bai wanda Allah zai baka, a'a ana magana ne zaka bada tazara tsakanin haihuwan wannan yaro da na gaba. Shin wata nawa za a bada tazara kafin a haifi wani yaro? Shin shari'a ta bada wani mahanga ko bata bada ba? Shari'ar musulunci, inda zan magana ta fuskar addinin musulunci, shari'a na addinin musulunci ya bada tsari da dokoki akan komai, kuma bai bar harkan tazarar haihuwa a waje ba. In zamu duba Allah madaukakin sarki cewa yake yi mataye su shayar da ƴaƴansu da haihuwa da renon ciki ya kamata wata 30 ne, wannan a cikin aya kenan. Sai wata ayan kuma ta sake zuwa ta ce mata za su shayar da ƴaƴansu shekaru biyu cikakku. Duka wa'annan ayoyi ne na siye na Qur'ani. So inda mutane kan kawo bayanai daban-daban, kin an ce a yi ciki da haihuwa da yaye wata 30, nan kuma an ce a shayar shekaru biyu cikakku, to ya bari cewa ciki zai zama wata 6 kenan. To wannan ba kuskure ba ne, domin shi shari'a yakan ɗauki abu ne wanda yake mafi karanci don ka a bar shi a baya. Ko a kimiyyance yanzu ciki mafi karanci da zai iya rayuwa in an haife shi ko an fito da shi ta sanadiyan wani dalili shi ne ya danganta da ƙasashe, amma tun daga wata 6 wasu ƙasashe amma saboda ci gaba daga sati 20 wata 5 kenan, amma tsaka-tsaki shine wata 6 sati 24. A kasashe kuma waɗanda ba ci gaba sosai sai a ce sati 28 din ciki ya kai zai iya rayuwa. Wannan ya nuna cewa tabbas tazaran haihuwa in an bada shekara biyu tsakanin haihuwan wannan yaro da wannan, tunda Ubangiji ba ya ce a shayar da yaro shekaru biyu cikakku, ba ya fuskar addini. To wannan mahanga kenan ta addini. A kimiyyance a tsari na harkar lafiya wannan abu ne mai matukar muhimmanci, saboda sau da yawa akwai bincike da aka yi, kwararru sun yi bincike musamman ma a karkashin Majalisar Dinkin Duniya, wanda aka fahimci cewa yara da aka haife su ba a bada tazara da ya wuce shekara biyu ba suna da yawa sun fi samun hatsarurruka a rayuwarsu, wani lokaci ma su rasa rayukansu kafin a ce sun shekara ko kuma kafin a ce sun shekara 5. Misali, ita Majalisar Dinkin Duniya akwai wani bincike da kwararrunta suka yi da aka fahimci cewa in aka bada tazaran haihuwa ƙasa da shekara 2 yara sun fi saurin rasuwa wani suna kankanin ƙasa da shekara 4, kuma sun fi samun rashin lafiya wanda za ka ga cewa jikinsu bai inganta ba, su gini da kyau ba, kwakwalwarsu bai girma ya haɓaka da kyau ba, yanda za su riƙa ba fahimtar karatu da kyau. kyau ko da sun shiga makaranta saboda sun samu na kasu wajen kulawa da abinci wajen shayarwa inda kila uwa yanzu ta samu wani ciki tun bata ma kai ga nisan shayar da su ba so za ta maida hankalinta kan cikin da ke tare da ita da kai ga an yaye su nan da nan basu ba shayar da su yadda ya kamata ba har su samu wannan matsala kuma wannan yafi muni musamman ga yaran da aka shayar da su daga shekara ɗaya zuwa ƙasa wannan hatsarin yafi muni akan su ga wanda akan waɗanda aka shayar da su ƙasa da shekara ɗaya mafi ala shine a samu tazara na shekara biyu zuwa sama bugu da ƙari ko da shi tazaran da ake magana a kimiyyance ba a so kuma ya wuce shekara uku zuwa biyar domin ta nan ma akan samu wasu matsalolin
na ji bayanin shi likita kuma ba wani abun da ya faɗa wanda ya ci karo da nawa ra'ayi na farko abin da nake so jama'a su yi la'akari da shi anan shi idan ana maganan tazara ta haihuwa akwai dalilai kwakwara waɗanda suke haifar da haka alhamdulillah shi likita ya ambaci ɗaya daga cikinsu kaman bincike wanda kwamitin masana na majalisar ɗinkin duniya su yasta ɗinkin duniya wanda suka yi to amma abin da zan so na ƙara anan shi idan har ya kasance ciki ya zo da wahaloli a yadda ake tunanin da cewa ai idan har aka bari ma aka yi haihuwar za ta haihuwar da ko rashin rai ko kuma wata cuta ta musamman kaman misali akwai wata cuta da ake cewa gwan disease bincike ya nuna mafi yawancin lokuta idan har ciki ya zo da wahaloli ko kuma da wahala na musamman wanda ake da nasaba da rashin tazara daga haihuwa zuwa haihuwa mafi yawancin lokuta idan har aka yi rashin dace aka haihu din za ka iske da cewa abin da aka samu karshen ta yana iya rayuwa da wannan cuta din da ake cewa gwan disease abin da kuma nake so na yi hannuka mai sanda ga jama'a shi komai yana zuwa ne da lokaci domin bararru wanda suka tabbatar da alfanun tazara daga haihuwa zuwa haihuwa ka bayani yake
to man sauraro abin da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin kin sa madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdurrauf da Salman Abo da hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma asali
yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ya mace
Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata muzantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya ci mana to a yau zamu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala ai sauraro lafiya
azabar da ake yi wa yara ta yawa wallahi akwai matan da kasan mun suna ji a kafafa na ka kace ai dan bace ban wallahi landin kamar na koro bayanin na yau gobe wanda da kin banni na je inda bani kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa ba bangaren mu ta kawai ba duk kan ta society akwai role din da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba a yi a san da mun mutane ta ke yi wa magana sai a kai a farko sun faɗa ta ce miki duk zan tukan ki da kika akan layi kike ba ni da ja illa kace kare zan yi da fata dawa kace na inkin dauko ina magana ne bangaren mata to kuma na ga kan magana kike fubaci ina magana a kan ruwa ita da kishi ta ba ma ballan ta na ta ba ho to tunda a wannan sai magana ta ki ta zo sai ni kokarin imani wata ta san in ta yi kishiyar da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan tarbiyya daga gidan da ta fito na iyayen ka baka ga wannan kashin ta muguntar ba sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na ce maka dan wani ya karatu dana na ce makawa karshe Allah zai buɗa mu idan na ci da dan wani ni ma Allah zai ciyar da dana a inda ba na na to kin ga umma ta ga practically a gidan sa ana yi ba in ba da tarbiyya ba ce komai ilimin ka wata ba za ka iya to ballantana kyautayi ko yadda ake yi ko mutum ko miki ana koyon gada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ka kongo to ke ma inda kika je zaki wannan da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci muhimmanci ne kap 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 ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin zaki ki dauki dukin to kinga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai kike da dukin ba kinga anan iyayenta da za su tabbiya sun shigo we are talking to mata gaba daya sannan society ma ya kamata su play a role dinta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi gidan nan da nake tattaunawa ta a yanzu shi ma kaɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji waɗanda ba a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a cikin zafura ga mutane a kan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesu kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayinka na mace ka san ƴaƴan da uwarku ba ta gidan ubansu a kan titi ba da ban fiki nufuwa su ma da banta daga su ba ta haɗa su da nufuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nufuwar sa da banta ke da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa ɗan da ba shi da baba a gidan babansa a firgice yake saboda babu ƙauna babu aminci sannan bai san kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wata ramin je wani taro na marayi da wa'azi sai na kirawo yara ina magana sai ce ni kafin in fara yi musu jawabi wa'annan marayu sai na babbasa alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce ni kafin in fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da ƴaƴa kana kalle shi sai na ce ini sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai ya kwanta sai na shafa kansa do you imagine yara nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa cewa game da wannan yara duk ɗan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai rufi ki ya nemi ta wani ba amma abin ya baki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ta tunanin ashe lalle da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tausafa wa maraya sannan ya shafa kan maraya to ashe lalle ko ka sanya
kina ba rinda wannan bayanin naki sai ya zo min ne kuma da wani bayani wanda nake son ni na makalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da duniya mun kira su a kan gaba amma ina san ko da yanayin lokaci wata ni ko ne mutum fasta da na gani ta wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata manya da dai kaunin a kuma da ina wacce ta so take ita nan kuma da su take an kashe mata aurenta nake akan ni ko mata da yawa irin dai abubuwa ne masu yin danta daga ƙarshe da kake ne abin labarin ta kake cewa idan ba ki kashe min aure na ba zan iya ce fadawa cikin fushin Allah da kuma in ke ba kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba nake ne kake mijin shi ya haiba zuma abin da nake so muhalli shaidin da nake so na faɗa wata gaba ne da mamu kalle ki kan lokaci ya hana mu ni ne gaban maza da kansu suke kwanci da dukin wato suke taimakawa mata wajen zuciyar su ta kekace wajen zuciyar su ta sa imanin su ya tafi tunda dama Allah ya su a tunani da wasu abubuwa fiye da mu kuma mun san da Allah ya halitta na miji ba da shi a duk wani kuma shi ya titi ta shi ne duk shi abin da nake so a nan shi ne ita ɗaya biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi da iya aka dinga tafi a haihuwar mata ta fiya idan ciwon ne ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji wallahi shi da mana cewa ya ɗauki fari duniya da tunaninsa da wani abinsa ya karkata kamfaninsa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai akauntinsa da wasu abubuwa daga ƙarshe a farkon da kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin mutum na so shi mun yau shi da babansa zai kwana a kan jinsinsa take haka zai kore da daga ɗakinsa ƴaƴa na kuwa sai ninkina nan anya wannan gugutu ne bakin da ana banda maza da suke kauye misali yana nan wada da suke yi Allah ke su ya fiye da gwanin ajiyu amma ba ki gobe da gangan ya yi wanda wannan zai sa mace dole ta samu kanta da babuna wai bawa mace kokari kai hakan bane amma muna so maza su duba cikin gidajen su sai ku a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalle da nan sai ku kamar kin shaki amma kan gidan nan sai in kika masa halaka a cikin yaya na ba yaya bane take nemi mai kuka nemi kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suke cinye kawwa mata su hannun su maza da Allah yake muku cinye arjalu kawwa mu da adan da Allah yake muku arjalu da daraja to su ma suna da cinye gudunmawa da suke bayarwa wajen kekacewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai tun namiji yana jurawa yawanci ana yin abin maza ba ku sani ba gaskiya ne barasa Allah dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gaba da bangaren mace to ai ai ko gashi ne miki shara ba da sa aisha sai ki kora ba da ba babu komai babu komai shi isa shi magana ni da ke din ta fi dadin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a kai a kasar Hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar Hausa aure a kan mani muke tare da a ce ne aure daga babun maninki ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar daɗa rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta
wato kina nufi ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai ƙara kafin ya ce zai yi aure balle ba ya ce zai ƙara
yes criteria din karin aure a musulunci wadata ne wanda wannan ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren karin gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yin manista da hankulin ba in ka samu ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan kuka ba su baya a nan cinan kawai ba akwai maganar warar ilimi a ciki akwai maganar san da ciwon ya tashi kana da kudin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da gumukiya to wannan financial ability din ka na aure ba a ka ke kwabar wa'annan to amma idan ka kai ta mijin mulki must you always be talking from the masculinism side
to ana tilasta sauraro anan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon.
A ranar Litinin din nan da ta gabata 17 ga wannan wata na Agusta, ɗaliban ajin ƙarshe na makarantun sakandare a Najeriya da ma wasu ƙasashe na Afirka suka fara rubuta jarabawar ƙarshe da ake kira WAEC bayan da suka share watanni suna zaune a gida a sakamakon ɓarkewar cutar corona. Kimanin ɗalibai miliyan 1.5 ne dai aka bayyana cewa za su rubuta wannan jarabawa ta WAEC a Najeriya a wannan karon a cikin wani yanayi na bin dokokin hukumomin lafiya da suka sanya domin kare yaran daga kamuwa da wannan cuta ta corona. Kamar yadda na gani a ɗaya daga cikin makarantun sakandaren a nan jihar Niger, ga kuma abinda wani daga cikin malaman ya bayyana.
Sunana Musa Ahmed.
To gashi kuna dab da fara jarabawa WAEC din nan, wani shiri kuka yi?
To mun shiri inda gwamnati ta ce kabar mun samu tallafi daga gwamnati, mun samu sanitizer, hand washing soap, da kuma bokitin wanke hannu da kuma body temperature measure da ake jiki.
So akwai ɗaya gefen batun yaran nan kusan sun daɗe zaune gida. Kuna da ƙwarin gwiwa za su rubuta abin kirki kuwa?
Insha Allah. Saboda sati guda da muka zo da aka caya resume, mun yi ƙoƙarinmu mun ba yaran ga iyakan ƙoƙarin da za mu yi mun ba su lesson.
Hukumomin ilimi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun bayyana matakan da suka ɗauka a kan kare ɗaliban daga harbuwa da wannan cuta ta corona. A nan jihar Naija, ga abinda shugaban hukumar bada ilimi bai ɗaya ta jihar Naija Dr. Isa Adamu yake cewa
daga cikin abubuwan da gwamna ya yi, gwamna ya tabbatar da cewa duk ɗalibin da zai je karatu an ba shi wannan abu na rufe baki, wannan takunkumi na rufe baki don shiga azuzuwa. Har ma aka yanke hukunci duk ɗalibin da bai zo da shi ba wanda aka ba shi ba za a bari ya shiga aji don jarabawa ba. Sannan an sai sabule na wanke hannu, an sai wannan abu na goge hannu watan sanitizer, sannan abin zuba ruwa bokite manya-manya an raba har da wanda ma ba sai ka taba za ka taka ne wajen jami'a ta kashe maƙudan kuɗi ta sayi su. Sannan kuma an tabbatar da inda ma ba ruwa an sai ruwa kullum mai ana kai ruwa don haka. Sannan an yi tambihi ga dukkan prinsipofi na makarantu da za a fara jarabawa akan tabbatar da cewa ga matakan da aka ɗauka kuma ga tsare-tsare kuma kowanne ɗalibi ko malami ko kuma shugaban makaranta dole ya bi wannan matakai. Wanda aka same shi ya saba za a kulle makarantar, don ma akwai dama a cewa a kulle makarantar a rufe saboda lafiyar mutum ya fi wannan jarabawa za a rubuta. Wannan daga cikin matakan da gwamnatin jihar Niger. Sannan an yi wayar da kai kuma sannan ma muna kira ga dukkan al'umma da masu ruwa da tsaki da Allah su sa ido inda suka ga akwai matsala, akwai nambobi na musamman da mai girma da ita kwamishina ta bayar wanda za a kira don a yi magana don a sanar da ita don ɗauki matakan gaggawa. Wannan daga cikin tsarin da aka yi.
To ita ma dai hukumar shirya jarabawa ta NECO ta sanar da ranar 24 ga wannan wata na Augustan domin rubuta jarabawar ta NECO. Malam Abubakar Gana shine daraktan shirya jarabawar ta hukumar NECO a Najeriya. Ya bayyana matakan da suka ɗauka akan cutar ta corona.
To ala hakika mun samu kanmu cikin wani yanayi wanda kowa ya sani ba ma Najeriya kaɗai ba, duk duniya gaba ɗaya. So akwai dalilai da yasa yanzu muka yi wannan conference don mu sanar muku da matakai da muka shirya za mu ɗauka domin gudanar da jarabawa nan cikin tsari, cikin lafiya, ba tare da an samu iftila'i na abin hayafan wannan cuta na corona COVID-19 ba. So a ciki shi ne duk matakan da muke ɗauka mataki ne wanda ita federal government ta riga ta zayyana, wanda duk makarantar da za ta buɗe akwai ƙa'idodi da za ta bi domin ya kasancewa an tanadar da yanayi ne da ba zai yaɗa wannan cuta na COVID-19 ba, wanda akan wannan ne mu muka namu tsawo yadda muka tsara. Mu ma idan muka je kafin fara jarabawa za mu binciki waɗannan matakai an ɗauke su domin mu tabbatar kan cewa wannan yaran da za su jaraba ba a exposing din su kamu da wannan cututtuka ba. Wannan za mu yi shi kafin fara jarabawa kuma insha Allah za a samu nasara, domin ita kanta federal government ta yi meeting tare da na kwamishinonin jiha da kwamishinoni na ilimi na jiha. An amince an yadda kan cewa wannan matakan dole a bi su ɗaya bayan ɗaya a tabbatar kan cewa yanayin da ake bukata makarantu don a tabbatar an gudanar da jarabawa na cikin abin nan kwanciyar hankali an yi shi. Saboda haka mu ma za mu je mu yi namu bisa kan wannan aiki da suka tabbatar kan cewa kowace makaranta da za mu yi jaraba sun bi wannan doka.
To ganin cewa dai yaran sun daɗe zaune a gida ba tare da halartar aji ba, yasa jama'a da dama ke fargabar za a samu ɗalibai da dama da za su faɗi wannan jarabawa. Al'amarin da Dr. Isa Adamun, shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya ta jihar Naija, ya ce ko shakka babu akwai wannan matsala, to amma kuma akwai mafita.
Wannan gaskiya ne daga cikin tattaunawar da muka yi a tsakankaninmu a wannan kwamiti da ita mai kwamishina ta kafa don duba wannan kuma makaranta, mun yi da cewa lallai ne tunda su dai masu shida jarabawan ba za su rage standard din su a can tsarin su ba to lalle ne ku daliban nan sai mun yi kokari in ba ka za a samu haduwa mai yawa feeding da aka sabu samu baya gaskiya sannan kuma tsakanin jarba zuwa jarba za a yi karantar da karatu kuma za a yi ne bilhaki da gaskiya saboda mun san yara sun koma gida sun shagala duk da an yi kokari an karantar da karatu a radio amma ba lalle bane a ce karatu ne dole ya maye gurbin karantarwa a aji don haka ana nan ana kokari kuma Allah da na tabbata da malamai za su suma son gaji za su yi aikin su insha Allah don yawancin yaran nan ba su dauki lokacin hutun da suke shi hutu akai ba su yi karatu ba gashi an zo da jaraba wannan akwai wannan matsala gaskiya kuma nan ne zan kira ga iyayen yara kar su ban mu da wannan matsala suma su duba su sa su mutsa ma yara su yi karatu a gidajen su wanda suke makarantu kuma na gwamnati za mu mutsa musu insha Allah za su yi karatu
duk da wannan dai wasu daga cikin daliban da na zanta da su a nan jihar Niger sun ce suna da kwarin gwiwa
sunana na Khadija Abubakar Sadiq
na'am gashi kina makaranta za ku fara waye yau ya kike ji
insha Allah ina fatan nasara saboda sati ɗaya da ya wuce an koya mana revision sosai kuma muna fatan za mu ci in Allah ya yarda
kaman ka'idojin da aka ce ku cika kun cika
a insha Allah mun cika kuma komai muna ganin za mu samu nasara da ne insha Allah
yanzu duk da dadewar da kika yi kina zaune gida baki man shekaratu bake
ba zan manta ba saboda malaman mu suna iya kan bakin kokarin su akan mu in Allah ya yarda kuma muna ganin nasara
ga ba wata daliba malama su
Sunana Farida A Abubakar.
Na'am. Kuma kin shirya rubuta jarabawan yau?
Insha Allah. Na'am.
Baki da wani fargaba?
A'a, alhamdulillah saboda gaskiya satin da ya wuce malaman mu sun yi iya bakin kokarin su wajen ƙara yi mana revision. Haka to gaskiya ban tunanin wani abu. Kuma suna mana fatan alkhairi sai dai kuma ku taya mu da addu'a akan wanga exam din da za mu fara. Na'am.
Fata dai anan ita ce samun sa'ar rubuta wannan jarabawa domin ganin kwalliya ta biya kudin sabulu Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho
Amurka ne magana abin didi kunza kungalo kan gamman jahar din Nigeria ina kira daga Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya da sojojin mu na Najeriya da majalisa babbar karamar sarakunan mu matsalolin da aka kwama na bala'in annoban ruwa wanda ya ci garuruwa musamman nan jihar Kebbi irin Argungu Gonza da Gudu da Dole Kaina da sauran wurare gaskiya abin ya muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an yi matukar asara ana cikin tsakiyar babu abinci Najeriya ta rikice talaka bai da inda zai tsugunna wasu ajiyoyi ya halaka wani dawa wani shinkawa wani masara abinci a wani gona gaba daya halaka saboda haka gwamnatin tarayya ta samu tallafi na tsakani da Allah kada a sa ga hannun wasu waɗanda za a sawa bai kai ga talaka saboda talakan kusa gana cikin mutu da fatara babu ruwan sha babu magani babu titi babu ga tsadan mai wuce ga tsadan wutan ne ba ina talakan sa kai ne ga rashin abinci yin sa'in shinkawa naira 900 yin sa'in masara naira kusan 300 buhun masara naira 20,000 buhun dawa 20,000 buhun gero 20,000 har da wani abu buhun shinkawa shi a bar magana saboda haka gwamnatin jihar Muhammadu Buhari da sauƙaƙe hanya za ta yi tuya na sauƙaƙa ma talakan ƙasar da ana cikin saka mai wuya shin talakan da miziji da kidnapping ko da boko haramun ko da rashin abinci saboda haka muna kira ga gwamnati a ɗauki matakin gaggawa shin ina matsalolin da suke ba a iya magance su na shin kin yi ƙarfin gwamnati na ko gwamnati an yi ƙarfin tuna saboda haka ina kira ga gwamnati musamman gwamnatin mu ta jihar Kebbi ita ma ta fito da tallafin da za ta taimaka ma talakawan jihar Kebbi ana cikin maki da wadara ruwa sun yi mummunan ta'addanci jihar Kebbi saboda haka don Allah a yi tallafi na tsakani da Allah da zai kai ga talaka ba a ba da tallafi ga wasu daya abin su kuma ana kallo sun daya har abada ne magana abin didi ga lokacin zaman jihar Kebbi Najeriya assalamu alaikum
ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
garuwa kuma ga jabe ka
garuwa kuma ga jabe ka
shi kike a cikin tsabta mata ku zo ku ji zancen ta
To masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.